بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايهاكا منا قال جدر قديمه قال الله سبحانه وتعالى ديداو دموانا يمتين لهج جرى ليتني yau muna bakwai ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na shekara 1444 a kidaya ta miladiya. Yau muna 29 ga watan 1 shekara ta 2023. Mun dawo da dan ci gaba da karatun wannan littafi Mufsidatul Qulub na wannan malami na addinin Musulunci, Sheikh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa haƙuri a kan jarabawa. Idan ‘yan uwa ba su manta ba, a muna nan dai a gaban da ke bayani a kan cutar wanda bin son zuciya yake ma ɗan adam. A zama da ta gabata mun karanta gaba da take magana a kan cewa bin son zuciya takan jagoranci mutum zuwa gabata. Har malin ya kawo faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Da wannan muka gane cewa duk wani zunubi, duk wani sabo da aka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya fito ne ta ɗayan ƙofofi guda biyu, ko dai zato ko kuma son zuciya. Ta ƙarƙashin zato an samu bid'o'i da shirka da yawa, ta ƙarƙashin bin son zuciya an sami shirka da kafirci, an sami kuma zunubai manya da ƙanana. Wannan yana nuna maka inda wato bin son zuciya yake jagorantar bawa zuwa ga halaka da taɓewa da kuma ɓata. Sannan mun karanta abu na biyu, inda malam ke cewa bin son zuciya na sanya mutum ya kasa amfana da Alƙur'ani da wa'azozan da ke ciki, wanda har muka yi matashiya akan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, inna fi zalika lidhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. A wannan aya, takaitacciyar aya, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo waɗansu sharɗai da sai in sun haɗu sannan bawa yake iya tasirantuwa da Alƙur'ani mai girma, ya wa'azu da wa'azozan ciki, ya kuma iya fa'idanta da hukunce-hukunce da dokoki da Allah ya shar'anta, ya yi aiki da su. In bai samu waɗannan sharaɗai ba, to babu yadda za a yi bawa ya amfani da Alƙur'ani mai girma. Sharaɗan kamar yadda muka karanta shi ne sai an sami al-mu'affir, abin da zai tasirin, abin da zai maka amfanin, to shi ne Alƙur'ani mai girma, kuma an riga an samu. Abu na biyu, sai a sami al-mahallu al-qadil, wurin da zai karɓi shari'a, to shi ne zuciya. In dai an samu rayayyiyar zuciya, to an sami wurin da za ta karɓi shari'a. Sai kuma abu na uku, ya kasance an sami sharaɗin tasirantuwa da magana, shi ne al-isra'u wa tadabbur, kai ka saki, ka saurara, ka ji, ka kuma kikkirfa abin da ake so ka gane a ciki. To sannan sharaɗi na huɗu, a sami intifa'ul mani', babu wani kuma abin da zai hana kaka fa'idanta da wannan abin da ake gaya maka. To waɗannan sharaɗai guda uku, guda huɗu idan sun tabbata, sannan bawa zai iya fa'idanta da wa'azozan Alƙur'ani mai girma da gargaɗin da ke ciki da kuma jawo hankali da Allah subhanahu wa ta'ala yi. Har muka ce babu shakka idan mutum yana son ya fa'idanta da Alƙur'ani mai girma, to wajibi yayin da yake karanta Alƙur'anin, ko ake karanta masa Alƙur'anin, ko ake fassara masa, ko yake tuntuntuni akan Alƙur'ani mai girma, to sai ya koma yana tunanin manufofi manya-manya da ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da Alƙur'ani, wanda muka ƙididdigo manufofi guda biyar. Manufa ta farko, ana neman ne a sadar da kai zuwa ga Allah, a kuma nuna maka tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala. Manufa ta biyu, ana son a yi maka bayanin hukunce-hukunce da shari'o'in da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a yi masa su a matsayin bauta, da ababen da Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kore a matsayin bauta, wanda kuma hakan shi ne zai gyara yanayi na mutane da tadan mutane da ɗabi'unsu. Manufa ta uku, alqur'ani mai girma yana son ne a samar da wani mutum gashi dai a gangan jikin mutum amma kuma a aikace-aikacen shi irin koyewan alqur'ani ne da kuma tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum ne wanda yake ya cika ta kofofi mabambanta yana iya au yana iya tantancewa yana iya kusanto da abin da haƙƙin shi ne a kusantar da shi ya nisanta abin da yake haƙƙin sa ne a nisanta shi ya girmama abin da yake haƙƙin sa ne a girmama shi ya raunana abin da yake haƙƙin sa ne a raunana zai dai iya tantancewa tsakankanin maslahan duniya da maslahan lahira zai iya tantancewa tsakankanin yaushe ya kamata a huta yaushe ya kamata a wahala zai iya tantancewa tsakankanin haƙƙi na Allah da kuma haƙƙi na bayin Allah to irin wannan mutumin ne zuciyar da yake zai amfani kansa ya amfani waninsa wannan na daga cikin manufofi na saukar da alqur'ani manufa ta hudu kuma ana neman ne a samar da irin wannan mutumin amma kuma a samar da shi a society a cikin al'umma gabaki daya ya zama garinku ko anguwanku ko yankinku ko kasarku ta zama tana tan turba irin na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manufa ta hudu kuma a samar da shugabanci nagartacce ingantaccen shugabanci wanda idan aka same shi to za a samu maslahohi da dama in kuma aka rasa shi za a rasa maslahohi da dama wannan ne idan ba ku manta ba har ya sanya muka yi wadancan muhabarori kamar guda uku ko hudu akan kyakkyawan shugabanci da nagartaccen jagoranci wanda yake idan an fahimce shi da kyau zai haskaka maka irin salon yadda zaka gabatar da zabe domin kasancewan zabe amana to kuma samar da shugaba nagartacce na daga cikin manyan manufofin alqur'ani mai girma da kuma addinin musulunci gabaki daya to yau inda zamu tashi gaba ta hudu kenan cikin irin matsalolin da wato bin san zuciya ke haifarwa malam yace yufsidul qalba wa yahulu bainahu wa bainas salama bin san zuciya yana gurbata zuciya bin san zuciya yana gurbata zuciyan wa yahulu bainahu wa bainas salama kuma yakan sha makantar tsakankanin zuciyar da kuma kubuta idan ba ku manta ba a can cikin shimfiɗa mun kawo fadin Allah subhanahu wata'ala yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah da qalbin salim a ranar tashin alkiyama babu wanda zai ci nasara sai wanda ya zo ma Allah da kubatacciyar zuciya mun yi bayanin mecece kubatacciyar zuciya idan ba ku manta ba to shine nan malam ke son ya ƙara jaddada maka cewa bin san zuciya yana gurbata zuciya wanda ya dauka shi yanzu abin da zuciyar shi take so shi zai yi ba tare da la'akari da cewa ya dace ko bai dace ba ya dace da koyarwar addini ko bai dace ba ya dace da nagartaccen hankali ko bai dace ba zai cutar da wani ko ba zai cutar ba ba abin da ya dame shi to irin wannan yakan sanya zuciyar mutum ta zama gurbatacciya sannan kuma bin hakan yakan sanya zuciya ta kasa kubuta da Allah subhanahu wata'ala ya ce zuciya ba za ta ci nasara ba gobe kiyama sai in ta zama kubutacciya to bin san zuciyar yana hana zuciyar kubuta sai ta zauna cikin kazanta da najasa ta baki ta gurbace ta lalace har sai ta kai ga wa iyyaru kullu atin la yu'minu biha wa iyyaru sabila rushd la yattakhidhuhu sabilan wa iyyaru sabila ghayy yattakhidhuhu sabila sai kasance zuciya in ta ga mai kyau ba ta gane mai kyau ne ba nan ta aiki da shi in ta ga mummuna ba ta gane mummuna ballanta ta nisanta to kaga wannan lokaci kuma rana ala qulubihim ma kanu yaksubun zuciya ta yi tsatsaki nan kuma sai dai Allah ya sauka shine malaki so qala ibn al-qayyim al-imam ibn al-qayyim yana fadin cewa al-qalbu ita zuciya la yatimmu salamatuhu zuciya a larabce namiji ne amma a hausance mace ce ko yawwa al-qalbu a larabce za a ce shi zuciya amma mu kuma a hausance sai a ce ita zuciya dan mace ce to amma nan kaga ya kawo la yatimmu salamatuhu saboda al-qalbu namiji ne amma mu a hausance sai mu ce zuciya ba za ta taba samun kubuta ba ko la tatimmu kenan yawwa la yatimmu salamatu, babu yadda za a yi zuciyar dan adam ta kubuta mutlaqan, ba zai taba yiwuwa bane a samu zuciyar dan adam ta kubuta, hatta yuslima min khamsati ashiya, har sai zuciyar dan adam ta kubuta daga waɗansu miyagun cututtuka guda biyar. Waɗannan cututtuka guda biyar, duk zuciyar da bata kubuta daga gare su ba, to tana nan bakar zuciya ce, ba zuciya ce kubutacciyar da Allah subhanahu wata'ala zai sadar da ita da rahama ba. Tunda yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, wanda ya zo ma Allah da kubutacciyar zuciya shi kadai ne zai ci nasara, shi kadai ne za a tsama da shi daga azaba. Shine al-Imam Ibn Qayyim yake cewa min shirkin yunaqib at-tauhid, sai zuciya ta kubuta daga shirka, wanda shirka ita ce kishiyan tauhidi. Wa bid'atin tukhalifu sunna, sai zuciya ta kubuta daga bid'a, wanda bid'a ita ce kishiyan sunna. Wa shahawatin tukhalifu al-amra, sai zuciya ta kubuta daga sha'awa, wanda sha'awa kuma ita ce take kishiyantan umarni. Wa ghaflatin tunaqidu dhikra, sai kuma ta kubuta daga rafkana, wanda rafkana ita ce kishiyan tuna Allah da ambatan Allah. Wa hawa, sai ta kubuta daga san rai da san zuciya. Yunaqidu tajrid, wanda bin san zuciya kuma yana kishiyantan at-tajrida wal ikhlasa. Ila an gane, ko kuma yunaqidu tajrid, yana kishiyantan bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tajridul mutaba'a kawai, yana kishiyantan bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ce wal ikhlas, wal ikhlasu ya'ummu, ikhlasu kuma yana gane su gabaki daya. Amma ina cikin tsammani a cikin shi littafin ya ce ne yunaqidu tajrida wal ikhlas, yunaqidu tajrida wal ikhlas, bin san zuciya yana kishiyantan ikhlasi ga Allah, yana kuma kishiyantan bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya kasance kenan sharadan karban aiki guda biyu a wurin Allah, dama su ne waɗannan abubuwan. Duk aikin da za ka yi a duniya sai ya zama akwai ikhlasi a ciki, sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu kuma sai ya zama an bi tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Komin kyan aiki in ya saba waɗannan sharadai guda biyu, to Allah baya karban wannan aikin. To hawa, bin son zuciya, tana kishiyantan su ne duka guda biyu. Wanda ke bin son zuciyar shi kenan, ba yana aiki da nassin Qur'ani bane, ba yana aiki da nassin sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama bane, to kaga ita kadai ta kishiyantu waɗannan manyan abubuwa guda biyu. Ila an fahimta. So da haka waɗannan abubuwa jama'a musulmi su ne Malik Ibn Qayyim ya kawo a cikin al-jawabil kafi, ko kuma adda'u wad-dawa da sunan littafin ne, ya ce waɗannan waɗansu miyagun cututtuka ne wanda ke neman tsarkin zuciya ka tabbatar da ka nisanci waɗannan abubuwa guda biyar. Cuta ta farko shirka, cuta ta biyu bid'a, cuta ta uku sha'awa, cuta ta huɗu rafkana, cuta ta biyar bin son zuciya. Jama'a kowa ya ɗauki waɗannan cututtukan ya je ya baza su a kan gadansa, kaga kullun yadda za ka yi ta yaƙi da su, kaga ka warke daga waɗannan cututtukan. Saboda wanda bai warke daga waɗannan cututtukan ba, gobe kiyama ba zai ci nasara ba. Wala tukhzini yawma yub'athun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim, ya ce kar ka tozata ni ya Allah, kar ka kunyata ni ranar tashin alkiyama, ranan da ƴaƴa da dukiya ba sa amfani, wanda kawai zai samu abin da zai amfane shi illa man ata Allah bi qalbin salim, sai wanda ya zo ma Allah da kubutacciyar zuciya. To babu yadda za a yi zuciya ta kubuta sai ta samu waraka daga waɗannan cututtuka guda biyar. Cuta ta farko, wannan kowa ya rike shi ne kafin mu tashi nan, cuta ta farko shirka, cuta ta biyu bid'a, cuta ta uku sha'awa, cuta ta huɗu rafkana, cuta ta biyar bin son zuciya. Sai malam ya kawo kowace cuta tare da maganinta, ko kuma tare da kishiyarta, sai ya ce shirka kishiyarta ita ce
ko shine tauhidi tsantsanta ma Allah subhanahu wataala bauta shirka akwai babba akwai karama to duk kai watsi da so ka kadaita Allah subhanahu wataala a cikin komai ka kadaita shi a cikin bauta ka kadaita shi a cikin sunaye da sifofi ka kadaita shi a cikin aikace aikacen sa ka je tabbatar da ma'anan Allahu samadu qul huwallahu ahadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ka tabbatar da wannan duk abin da kaji ya kebanci Allah to Allah shi kadai kebanta shi duk abin da kaji an gaya ma Allah Allah yana da sifa kaza ko suna kaza ko aiki iri kaza to kar kwakwalwanka ta taba hararo maka cewa ya kamace shi ne da wani da aka kadaita Allah a waɗannan kofofi guda uku da muka sani rububiyya rububiyyar Allah ita ce ka kadaita Allah cikin aikace aikacen sa akwai dan su aikace aikace babu wanda ke yin su sai Allah to ka yadda Allah shi kadai shi ke yi zuciyanka ta fassara maka haka shine zaka ji ana buga misali misalin halitta misalin kashewa misalin azurtawa misalin talautawa saukar da ruwan sama ire-iren waɗannan abubuwa gabaki ɗaya aikin Allah ne kuma ko annabi Allah bai iban mishi rabo a ciki ba kare mutum daga sharri jawo mishi amfani duk aikin Allah ne shi kadai bai raba ya ba kowa a ciki ba la nabiyyun muqarrab wala malikun la nabiyyun mursal wala nabi wala malakun mursal muqarrab bai ba wani mala'ika ba bai ba wani annabi ba shi kadai ya bar shi a hannunsa dan haka in kana neman jawo amfani ko tun kudewan sharri wurin Allah ne qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu alimul ghaib lastakfartu min alkhairi wama masaniya su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun dan haka ka kadaita Allah a cikin rububiyar sa ka kadaita Allah a cikin uluhiyya me uluhiyya shine aikace aikacen da bayi suke yi a matsayin bautan Allah ka yadda ba a yin ma kowa waɗannan aikace aikace sai Allah abin da ya hada da bakance alwashi yanka ruku'u da sujada kunuti duk waɗannan Allah kadai ake ma irin waɗannan abubuwa to ka yadda ba a yin ma kowa ko ma bayan Allah subhanahu wataala to abu na uku shine ka kadaita Allah cikin sunayensa da sifofinsa duk sunan da ta tabbata ta Allah ce ko sifa to kai da Allah yake banta da ita kuma bai tarayya da kowa a ciki ba ko da ka ji sunan ana gaya ma Allah ana gaya ma wani Allah to suna cewa ni al-ittihad fi tasmiya la yadullu ala al-ittihad fi al-musamma din an yi kamanceceniya a suna baya nuni akan an yi kamanceceniya akan ma'anar suna din ka ji an kira Allah al-alim ka ji an kira wani malami al-alim to ilimin fa Allah ba irin ilimin wancan malamin bane ilimin wancan malamin cikin waɗansu takaitattun mas'aloli ne da ya karanta ya haddace amma abin da ke cikin cikin ɗan adam bai sani ba abin da ke cikin sama bai sani ba abin da ke cikin ƙasa bai sani ba abin da ya ɓoyi a bayan wannan ginshiƙin ma bai sani ba abin da ke cikin zukatan bayi bai sani ba me zai faru a duniya me zai faru gobe kiyama bai sani ba da haka kenan ko ka ji an ce wannan alim ko alim to ai ba irin ilimin Allah ba ne ka yadda Allah nashi shi kadai ne bai tarayya da kowa ba to wannan kofar tauhidin to wato wannan kofar ita ce take kishiyanta shirka da zaran mutum ya kasa tabbatar ma Allah da wannan ya fada cikin shirka da haka ya gurɓata zuciyarsa sai ya yi hasarar duniya ya yi hasarar lahira cuta ta biyu ita ce cutar bid'a ita bid'a mukan fassara ta cewa kawai shi ne cin gashin kai ba za ka bari addinin musulunci ya yanka ya gasa ya baka ba kawai sai ka ci gashin kanka sai ka yanka ma kanka sai ka gasa ma kanka kana cin gashin kanka kenan to duk wanda ya ci gashin kanshi ba gashin addinin musulunci ba yayi bid'a mun sha buga misali akan wannan ta kofofi mabambanta lokuta mabambanta amma dai wannan hadisi yana fito da ma'anar bid'a karara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan mutane suka zo suka ce wannan yace zai ta azumi ba zai sha ruwa ba wannan yace zai ta sallah da daddare ba zai bace wannan yace ba zai aure ba zai shagaltu da ibada amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce musu nafi ku tsoron Allah nafi ku kiyaye Allah amma duk da tsoron da nake ma Allah nakan sha ruwa wata rana in azumi duk da tsoro na ga Allah nakan yi bacci sannan in tashi in kiyamul layl duk da tsoro na ga Allah ina auren mata ne a nan ne sai ya ce to fa man raghiba an sunnati fa laysa li. Duk wanda sunna ta bata ishe shi ba to gobe kiyama ma ba mutane. To kaga a ido kana iya cewa ai sallah a bace mai kyau kiyamul layl. Ai azumi abu ne mai kyau. Ai shagaltuwa da ibada a bace mai kyau. To amma a ƙarƙashin wani tafarki yana saba tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ba shi da kyau. Kenan anan ne zaka gane wancan la ilaha illallah da waɗancan suke zama suke yi la ilaha illallah nagartacciyar kalma ce amma hanyar da suka bi ta bid'a ne daka Allah baya so. Baya so. Istighfarin da suke bi ba irin tafarkin da Allah ya tsara a bi bane. Allah baya son irin wannan. Daka in sun yi istighfari miliyan 100 kullum ba irin wanda Allah zai karba bane. Saboda ya saba tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila kun fahimci yadda kyau. To daka bid'a kenan. Duk abin da za ka yi a musulunci ka tsaya tukuna ka tambaya to ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ya sahabbai suka yi shi yasa al-Imam al-Barbahari a cikin sharhus sunna yace duk abin da wani malami zai zo maka da shi cikin malaman zamaninka fala ta'jalanna wala tadkhul fihi yace kar kai garaje kar ka shiga cikin sa har sai ka bincika shin manzon Allah yayi wannan aiki ko kuma sabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi wannan aiki. Yace to idan ka samu wannan to ka rike shi kamkam kuma ba gudu ba ja da baya. To da ka sai mutum ya bibiyi sunna kuma sunnonin nan suna da qawaid suna da tana da ka'idin da ake gane ta. Wani lokaci insha Allah ta'ala za mu gabatar da muhadara akan sunna da bid'a domin a ƙara samun tantancewa da irin ka'idoji da ake bi gurin tantancewa gurin sunna da bid'a. To ita ma wannan cutan sai ka nemi waraka daga gare ta. To sai kuma sha'awa. Ita kuma sha'awa duk inda ka ji ana maganar sha'awa to akwai saba ma abinda nafsi yake so. Innan nafsa ammaratun bisu. Wato duk inda aka ce a bi dama to sha'awar rai ita tana nuna a bi hagu ne. Walau annaka tabna alaihim an yaqtulu anfusakum aw yakhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Sha'awa kenan tare. Inda Allah ne yace su kashe kawunansu su fitar da junansu daga gidajensu to kadan daga cikin su ne za su bi wannan doka. Da haka ita kullun sha'awa tana cin karo da umarni. To sai ai mata itlaqin cewa mutum ya bi sha'awar zuciyarsa. Amma in ko ya zama akwai nafsi akai to ba sha'awa ka bi ba ka bi nafsi ne. Ba a kiranta sha'awa a shar'anci. Ila kun gane mutum da kyau. Ba a ce ai mutum ya bi sha'awar zuciyar shi. Kamar yanzu wanda aka daura mishi aure jiya aka je masallaci ko aka je zaure aka yi khutbatul haja aka ce mun daura ma wani aure da wanci akan sadaki naira kaza muka shaida. Akwai wanda zai wuce shi ka gani ya bi sha'awar zuciyar shi. Sai dai a ce kaga yara yadda ne sunna. Sai a ce yara da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daka aiki da shari'a ba a kiranta sha'awa sai dai a kira ta da'a. Amma duk inda kaji ana cewa ya bi sha'awar zuciyarsa to wannan ya saba manis. To shine abu na hudu shine wato ambaton Allah. Ambaton Allah shi kuma yana kishiyantar rafkana. Mutum ya rafkana ya manta da Allah. Ya manta da Allah a tunani. Bai tunano Allah ba a lokacin da yake da buƙatuwa na a bashi ko a tunkuɗe mishi. Bai kuma tuna Allah da harshe ba ballantana ya faɗi subhanallahi walhamdulillahi. Bai kuma tuna Allah da gaɓuɓɓa ba ballantana ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi aikin hajji. To wannan zikirin yana kishiyantar ghafla rafkana. Duk wanda ya kasa samun wannan a cikin tunanin shi babu Allah. In yana neman wani abu shi ba tunanin Allah yake yi ba. In yana neman a tsamar da shi daga wani abu ba tunanin Allah yake yi ba. Sai dai ya rika tunanin ina da alhaji wani, ina da honorable wani, ina da excellency wani, ina da kuɗi a account, ai ina da kaza. In dai wannan shi kake kallo a matakin farko ka faɗo. Zikiri dole ka tuna Allah. Kawai Allah shi ne al-musawwir, shi ne al-mudabbir, shi ne al-muqtadir, shi ne as-samad. Da haka duk abin da ya same ka shi za ka fara tunanin wato ko na kanima daga gare shi ko jawowa ko tunkuɗewa to sannan babu laifi ka bi sababi. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ in ne rashin lafiya shi yake bani lafiya kenan kafin kai tunanin zan je ABU ko zan je asibitin Aminu Kano yi tunanin Allah subhanahu wataala shine ash-shafi Allahumma rabban nas azhib al-ba's washfi anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman Allah shike da waraka a hannunsa kuma shine al-mu'afi ko shine al-mu'afi shine al-mu'afi sallallahu al'afu wal'afiyata da haka duk waɗannan ƙofofi ne wanda yake Allah kadai ake fara tunani akan su kafin ai tunanin kowa to haka nan kuma ambaton Allah na harshe ko ambaton Allah da aka yi mishi wuri ko ambaton Allah da ba a yi mishi wuri ba idan ya zama harshen ka ya zama danye da ambaton Allah to haka nan kuma da gabubba shine salloli da dubbin wani umarni na Allah ko ne santan hannun Allah to idan mutun ya rasa wannan to ya fada cikin al-ghafla nan jannan shedanu za su ribace shi shedanu shayatinul jinni wal ins shedanan mutane da shedanan aljannu za su ribace shi su jefa shi cikin wahala to na ƙarshen shine ma ne cewa hawa bin san zuciya wanda kishi kuma yana cin karo da ikhlasi da kuma bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'an ko kuma ya ummu duka gabaki daya wato shi hawa yana tattara kishiyancin ikhlasi da kuma mutaba'a mutaba'atul rasul duk ya hada su gaba kidi shi yake kishiyance su saboda irin hadarin da ke cikin sa malin ce wa hadhil khamsa malin da ya kawo dinnan cututtukan guda biyar sai ce to kaga wadannan abu cututtukan guda biyar hujubun anil lahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace wannan su ne ginshikan da ke kasa wato ginshikan da ke hana mutum ya sadu da Allah waɗannan su ne ababen da ke sha makantarwa tsakankanin bawa da Allah wa tahta kulli wahidin minha a ƙarƙashin kowace ɗaya daga cikin ababen nan guda biyar anwa'un kathiratun la tuhsab akwai nau'o'i masu ɗimbin yawa wanda ba za su ƙididdigo ba kenan ko da inda za mu ɗauki ɗaya bayan ɗaya a ce a yi ta bayani to za a yi ta kawo misalai da ƙofofi daban-daban wanda yake ba za mu iya ƙididdige su ba da malin ya kawo wannan cutan to tunda ya kawo cuta babba to yana da buƙatun sai ya kawo magani a matsayin shi na malami na Allah kuma yana son ya sadar da kai zuwa ga Allah yana son kuma ya rufe maka duk wata kofa da za ta nisanta ka zuwa ga Allah sai ya ce walizalika to saboda haka ne ma ishtaddat hajatul abdi bal daruratuhu ila an yas'ala Allah an yahdihi siratal muttaqin saboda haka ne ya zama bawa ke da matsanancin bukatuwa kai ba ma matsanancin bukatuwa ba tilas bawa ya rika roƙon Allah ya shiryatar da shi zuwa ga as-sirat al-mustaqim hanya madaidaiciya bawa yana da buƙatuwar ya ruka roƙon Allah subhanahu wataala ya shigar da wato ya dora shi ya shiryatar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya sai ya ce fa laysa al-abdu bawa ba shi da ahwaja ila shay'in ba shi da abin da yake da buƙatuwa a duniya minhu ila hadhihi ad-da'wa samada yadda yake da buƙatun yin wannan addu'a walaysa shay'un anfa'u minha domin babu wani abin da yake ta amfani a duniya shiriya zuwa ga as-sirat al-mustaqim babu abin da yake ta amfani a duniya bawa ba shi da abin da yake mafi muhimmanci a gurin shi fiye da ya roƙon Allah shiryatar da shi zuwa ga wannan hanya as-sirat al-mustaqim wato malamai suka ce as-sirat da mun sani ita ce at-tariqa al-mustaqim al-wadhiha al-mu'tadila da haka in aka ce as-sirat al-mustaqim ana nufin miƙaƙƙiyar hanya faratar wacce za ta sadar da kai zuwa ga manufanka al-musila ila al-maqsad wacce za ta sadar da kai zuwa ga me kake nufi ina kake so ka je ai duk mutumin Allah yana son ya sadu da Allah ne yana son ya sadu da rahmar Allah da haka ita ce manufar mu to duk hanyar da za ta sadar da kai zuwa ga Allah zuwa ga aljannan Allah ita ce as-siratal mustaqim shi yasa sai su dunkule ta sai su ce ma'anan as-siratal mustaqim al-ilmu wal-amalu bihi kila an gane kawai ilimi da kuma aiki da ilimin shine as-siratal mustaqim ko kuma su ce ma'rifatul haqq wal-amalu bihi ka san gaskiya kuma ka samu dama kai aiki da gaskiya ka samu as-siratal mustaqim jama'a mutane nawa ne suka san gaskiya amma ba su iya yin aiki da gaskiya muna da yawa kar ka ce suna da yawa ka ce muna da yawa da daman mu mun san gaskiya amma ba mu iya aiki da gaskiya da daman mu ba mu iya aiki da gaskiya ko abin da ya shafi alaka tsakanin mu da Allah ko abin da ya shafi alaka tsakanin mu da bayin Allah don Allah mutane wane ne yanzu bai san karatun alqur'ani mai girma yana ba da daraja a wurin Allah ba akwai wanda bai san wannan ba yanzu idan da za mu yi mu kanmu hisabi ko kuma a ce a rufe kofofin nan da windunan nan a ce duk wanda bai bude alqur'ani mai girma yau ya karanta ba ba zai fita ba daga nan har tashin alkiyama to ina tabbatar maka akwai wanda yake ma kifi ni fihi abada sai dai alkiyama ya riske su anan dan ba su karanta alqur'ani ba yau ba su yi shi a cikin kiyamul layli ba ba su kuma bude alqur'ani mai girman san karanta ba amma duk wanda ka tambaya nan karatun alqur'ani na da tasiri sai wani ya rike kai ya ce subhanallahi me kake tambaya karatun alqur'anin to amma kuma kowa ne ya san wannan gaskiya yake aiki da wannan gaskiya to kaga akwai na kasa a cikin as-siratal mustaqim din mu kenan wane ne bai san zalunci yana da matsala yana da wani aibi da zai haifar ba a duniya da lahira amma mutum nawa ke iya hakura sa zaluncin kuma to shi yasa suke cewa ma'rifatul haqq wal amalu bihi shine as-siratal mustaqim ka san gaskiya kuma Allah ya maka gamu da katar ka iya aiki da wannan gaskiya to shikenan ka samu as-siratal mustaqim akwai mutanen da yake kuma ba su ma san gaskiyan ba ballanta nasu yi aiki da gaskiyan ba su ma san ta ba dan ba su bi layin da za su san ta ba yanzu dan suna nan a dakali kuma abin nan da muke karantawa ba su san shi ba to ta yaya za a yi su aiki da abin da ba su sani ba to yanzu wannan ana maka tadin a cikin gari kenan in ko ka je ƙauyaku za ka samu irin wannan matsalan da yawa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulihi tunda su ne ashaddu kufran wa nifaqa ba ilimi da zama na tare da wani daga cikin yan uwa yace wani yaron sa yana ba da labari ne akwai wani mutum kawai mu bashi a haka akwai wani mutum da ya ji yaron sa ya je bayi sai yana ta wala albadru alaina wannan waƙin sai uban ya je jira shi a bakin bayi yana fitowa ya mangare shi me yasa yace dan menene zai shiga bayi na karatun alqur'ani shine sai matan shi take ce mishi ai wannan ba waka bane ai ba alqur'ani bane ai waka ne yace to yau shekaran shi 30 abin da yake karanta kina cikin sa in sahha amma wai ana son dai a nuna maka irin yadda jahilci ya kai ma waɗansu mutane ne kai yanzu kana tsammanin wannan sai lalle ka je karkara ko a birni akwai wanda za ka kawo waƙoƙi na Imru'ul Qais in dai da larabci ka kawo ya ce ya karanta Qur'ani ya ce sai dai karanta Qur'ani kuma waƙa ne ma ƙila na batsa na Imru'ul Qais akwai su akwai wanda yake ayoyin alqur'ani nan bai ma san su ba inda wani zai dauko qur'ani ya hada da bible ya zo ya ce qur'ani ne shi a gurin shi duk qur'ani ne algata inna lillahi inna ilaihi raji'un kagan gashi ma da ya gaya mana akwai wanda an sanya shi limanci sai ya karanta allahumma rabba zai da'awta tama shi ne Qur'anin da yake karantawa. To wannan in ka bibi shi ne Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake faɗa cikin kitabu da yake cewa fattishi nafsaka. Ka bibi kanka. Mahaifiyata ta bani labari Allah ya gafarta mata, Allah ya mata afuwa da sauran mamatan musulmi. Tace ta tafi Kaduna wani lokaci, sai aka yi sallar al'asar, sai ta ga wata mata, wata dattijiya, ita mahaifiyarta kaga dai ba yarinya bane ko a wancan lokacin, amma kuma ta ga wata wacce take ta haife ta. Tace ta dai zo ta tsaya, ta dai lura ita bata ga wani kabarin harama ba, kawai dai ta lura ta ruku'u ta sujada, ta ruku'u ta sujada, ta dai iya abin da Allah ya hore mata. Shine ta gama, sai take tambayan ta, da Allah baiwan Allah ke hakuri zan miki tambaya. Tace to ɗin nan menene zaki tambaya? Tace don Allah wannan sallan me kika yi? Tace to Allah ne dai an ce ayi irin wannan lokaci ana yi ana dai. Tace to sallan me kenan? Bata dai san sallan da ta yi ba. Tace to raka'a nawa kika yi? Tace har da wani raka'a ne ɗin nan. To tsaya. Tace tunda ta ji wannan, sai ta fahimci ma to a koma baya tukuna ɗauko matsalan tsarki. Tace amma ai kin yi alola ko? Tace ta yi alola. To amma kin san wankan tsarki? Tace wallahi ba ta taɓa sanin wani abu shi wankan tsarki ba. Tace amma ba ki da ‘ya’ya ne? Tace ‘ya’yanta kaza. Ke mijinki bai taɓa gaya miki wani abu wuce wankan tsarki ba? Tace ita mijinta bai taɓa gaya mata wankan tsarki ba. Yanzu tsawon rayuwanki ke baki taɓa yin wankan tsarki ba? Tace wallahi ba ta taɓa sanin wani abu wankan tsarki ba. Kuma gashi a Kaduna ne aka yi wannan, ba ta san wankan tsarki ba. To wannan ya kake jin rayuwanta kuma? Ballantana alolan, ballantana sallah, ba ta san tsarki ba, ba ta san alola, ba ta san sallah ba. To kaga as-sirat al-mustaqim shine ka san gaskiyan farko tukuna, sannan gaba ta biyu shine ka samu aiki da gaskiya. Amma dai malamai kuma suna bambancewa as-sirat al-mustaqim din nan. Akwai as-sirat, akwai da kake ta roƙon Allah, da malamai ke ce maka labudda kai ta roƙon Allah. Shi yasa kuma Fatiha ta kawo maka wannan, saboda babu wani abu mai mahimmanci kamar sa, babu kwata-kwata, babu abu mai mahimmanci kamar sa. Wannan ya sanya Allah ya bautar da kai kai ta roƙon Allah as-sirat al-mustaqim. Mafi ƙaranci kullum sai ka faɗe shi sau 17, in ka haɗa da shafa'i da wuturi sau 20, in ka haɗa da raka'atul fajiri sau 22, in ka haɗa da waɗansu nafilfili, Allah kaɗai ya san iya adadin abin da za ka yi ta gaya ma Allah ihdinas sirat al-mustaqim. Ba a banza Allah ya sanya karkanana ta wannan ba, saboda babu wani abu mai amfani kamar sa. Ihdinas sirat al-mustaqim, al-hidaya ila sirat al-mustaqim. To shine sai malamai suke cewa ya kasu kashi biyu, akwai al-hidaya ila sirat, akwai kuma al-hidaya fis sirat. In aka ce al-hidaya ila sirat, shine kana son Allah ya tabbatar da kai ne zuwa ga addinin musulunci, a raba ka da duk wani addini da ke kishiyantar addinin musulunci. Tunda inna ad-dina indallahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. To tunda haka ne kana neman al-hidaya ila sirat, wato Allah ya dora ka kuma ya lizumtar da kai ka doge akan tafarkin addinin musulunci. Da haka yanzu musulunci ne kake roƙa daga Allah kai tsaye. To in ka samu wannan kuma shine sai aje gaba ta biyu, al-hidaya fi sirat. Allah kuma ka shiryar da ni a cikin tafarkin. A cikin tafarkin ma ana iya samun saɓani ai, ko ba samu? Shine cikin wani hadisi ya zo, Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaib wa shahada anta taqum bayna ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Cikin du'a'ul istifta, addu'o'in buɗe sallah, annabi yana roƙon Allah, ya Allah ka shiryatar da ni zuwa ga duk wani abin da aka yi saɓani, to ka shiryatar da ni zuwa ga daidai ɗin. To wani yana iya ce maka in an zo sallah rike hannu a sallah sunna ce, sai wani ya ce maka ba sunna bace sakin hannun ita ce sunna, ba an yi sabani ba a cikin mazhabobi, babu wannan sabanin. To ya Allah, ne ka shiryar da ni zuwa ga menene shiryanka, ba ga shi Allah shiryar da mu muna rike hannun ba? Ila kun gani ana iya samun sabani a cikin hanya. To duk inda aka kai aka komo, ko da waye ma aka samu sabanin, to ya Allah, ne ka nuna min daidai din a cikin addinin kuma. A ƙarƙashin wannan ne sai Allah subhanahu wataala ya shiryar da rabautattu zuwa ga sunna kuma. A cikin addinin musulunci sai Allah kuma ya zaɓi waɗansu ya shiryar da su zuwa ga sunna, waɗansu kuma sai basu a cikin hauma-hauma. Shi ne maganar al-Imam al-Barbahari, kalma ta farko da ya kawo a cikin sharhu sunna, i'lam anna al-islama huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma duna al-akhar. Babu yadda za a yi a samu musulunci ba tare da sunna ba, babu yadda za a yi sunna ba tare da musulunci ba, dole ne a cakuɗe suke. To a musuluncin sai Allah ya shiryar da mu zuwa ga sunna. To a cikin sunnan ma Allah ka shiryar da mu zuwa ga abin da ke shine daidai. Waɗansu sun ce wancan hadisin ingantacce da waɗansu sun ce ba ingantacce bane. Ana samun wannan ko ba samu? Sabanin ijtihadi. To ya Allah, mu ka nuna mana wanne ne daidai din, domin mu bauta maka akan yaqini, ko mu bauta maka akan abin da shine ka bautar da mu a matsayin bautanka. Da haka wannan shi ake kira al-hidayah fi sirat. In ka samu al-hidayah ila sirat, ka kuma samu al-hidayah fi sirat, shikenan nurun alanu, ka cika kenan. Da haka mu ma abin da muke roƙon Allah, ya Allah ihdinas sirat al-mustaqim, ihdinas sirat al-mustaqim, wannan yana da matsanancin tasiri. Ka riƙa hararo abin da kake karanta idan kana sallah. Ba batun kawai yanzu ka zo kai ta karatu rara bane, abin ya wuce nan. Me kake karantawa, me kake roƙon Allah? So 17 a sallan farilla, waɗansu karatuttukan kana yin su a sahiri a sarari, waɗansu kana yin su a ɓoye, aka kuma bautar da kai ka tashi cikin dare, abin da kake ta roƙon Allah, ihdinas siratal mustaqim. Har malamai suke cewa duk kalmomin da suka zo ko ayoyin da suka zo kafin wannan ayar, shimfiɗa ne kake yi saboda Allah ya saurare ka, magiya kake ma Allah, kana yabon Allah ne, kana yabon Allah da abin da Allah ya cancanta domin ya saurari wannan addu'ar taka, ihdinas siratal mustaqim. Ayoyin da suka zo bayan wannan ƙara haske suke akan wannan ihdinas siratal mustaqim da. Da haka idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, godiya kake ma Allah. Ar-Rahmanir Rahim, kana yabo ne ga Allah. Ko? Sai menene? Malik Yawmiddin ko? Kana girmama Allah ne. To daga nan ne sai ka je iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kai kaɗai muke bauta ma, kuma kai kaɗai muke neman taimakonka. Kana son ka nuna roƙonka ne. Kenan ya nuna kana da wani roƙo da kake so kai. Tunda magana muke neman taimakonka ya zo, to akwai roƙo da kake so ka yi ne. To faɗi roƙon. Shi ne sai ka ce ihdinas siratal mustaqim. To ka gama addu'arka. Ita kuma wancan ƙarin haske ne saboda maganan masoyi da masoyi. Siratal ladina al'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ƙarin haske. Da ka roman karatun fata shi ne ihdinas siratal mustaqim. To ashe ba a banza Allah ya bautar da mu su 17 murƙanana tata ba. Shi yasa limamai sai kun ji tsoron Allah, kun riƙa yin karatun da zai ba mamunku tasirantuwa da abin da suke sauraro na Al-Qur'ani. In kana sallah kai kadai, sai ka yi bakin ƙoƙarin ka ganin ka riƙa tasirantuwa da abin da kake karantawa. Babban saƙon shi ne ihdinas siratal mustaqim. To duk in ka gama wannan ne, kuma ka gama fatan, sai a ce to zan shirye da kai zuwa ga tafarki madaidaici, amma kai ma ga dokokina. Shi ne sai ka faɗa wata sura kuma, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. To an fara gaya maka dokokin kenan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, an fara gaya maka dokokin kenan. Suratul anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, an fara gaya maka dokokin kenan. To da haka yana da muhimmanci ka tsaya ka riƙa bibiyan wannan. Shi yasa Ibn Qayyim da ya kawo waɗannan bayanan a cikin littafin, sai ya ƙara haske, ya ta kawo waɗansu bayanai masu ƙarfi waɗanda suke nuna maka irin yadda kake da matsanancin buƙatuwa zuwa ga waɗannan, wato wannan addu'ar na ihdinas siratal mustaqim. In ka samu as-siratal mustaqim, ka samu tauhidi, ka ka samu sunna, ka sami tauhidi, ka samu sunna, ka sami mene kenan, ka sami zikiri wanda ke kishiyantan gafla, ka kuma sami abin nan ta'a, ta'atul amr, ta'a ga Allah, sannan kuma ka sami kubuta daga alhawa, ka sami al-ikhlas wal mutaba'a. Shikenan ka gama samun shari'a. Ko ya Allah ka tabbatar da daga digan mu akan shari'an nan. Ku mi hakuri mu dakata anan saboda yanayin wata wani hanzari dake gabana. Mu dakata anan amma dai wannan gaba tana da muhimmanci. Da haka yanzu idan da na rufe littafi in ce kowanne ya kawo cututtukan nan guda biyar. Waɗanda yake su ne in ka warke daga gare su ka warke daga cutan duniya da cutan lahira. Da Allah me za ku ce waye zai faɗe su da kishiyoyin su? Ina wani jarimi da zai faɗe su da kishiyoyin su? Ba da Larabci ba, Hausa kawai. Wani jarimi nake nima. Na? Malaji ma ai ka jaran tan kayar ga ya bayyana. Muna nema daga cikin ƴan uwa dai daga nan gefe-gefen. Kai din ne dai kuma na'am, to yace da shirka da tauhidi. Cutan ita ce shirkan kishiyanta tauhidi, na'am. Bid'a da sunna, na'am. Ash-shahwa wal amr, ahsant. Al-ghafla wal dhikr, na'am. Na'am. Wa tajrid wal ikhlas. To Allah ya kara muku basira ga baki daya, Allah ya saka maka da alkhairi. So waɗannan su ne abubuwan da zamu kiyaye su jama'a. Yanzu mu tashi da su, kowa je tanana ta su, kuma kowa koma gida ya ƙara bibiyan su. Wanda ke da littafin adda'u waddawa kuma ya ƙara duba wannan wurin, ya ƙara duba bayanin da Ibn Qayyim ya kawo, akwai amfani sosai a cikin wannan. Can ƙarshe-ƙarshen littafin, a irin littafi na ya kai shafi na kusan 170 da wani abaka, ko da 5 ko da 6. Na? Irin ta ba ta a kasuwa? To, ka binciko a irin naku. Allah ya mana muwafaka. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.